ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسلمي وسر الله وسلم الله صلى الله عليه وسلم نوانا تريد البركة قلن كبر جوز فلاتو ستين نيجيريا أولا مثلا شيء البركة مثلا مسجد موسى مي غندو muna yi wa Allah godiya da ya hada fuskokinmu da ku a wannan rana mai albarka da munasabar haduwa don fatan alkhairi da ce murna ga dan uwar Zaziru auren da ƴaƴansa tare da yi wa iyalin addu'a da ƴaƴan addu'a ga baki ɗaya an shiryawa zuka wanda za a faɗaka da mutane fatan mu Allah ya sa muku albarka Allah da tsare muku idan kun gama ku zauna muna so na ga ganin kowa Allah ya san ku ne kowa ya fito gini a gani Allah ya san ka da gani wannan zama mai albarka a dan lokacin da aka bani ina so ne na yi magana akan wani topic mai suna malamai kata al'umma muhimmancin samuwar malamai na sunna masu da'awa a kan alkitabu was sunna masu karantar da mutane Allah masu tsoratar da mutane bin shaitan waɗanda Allah ne a gabansu su nuna mutane hanyar da za su samu tsira muhimmancin samuwarsu a cikin wannan al'ummar da cewa kuma ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwa ingantacciya mai daɗi ba ba tare da malamai ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kambe da ulama warasatul anbiya wanda shi ne sirrin din lakcha din duka za mu yi magana ne akan ilimi da mazuwa ilimi don mutane su san daraja su kuma kiyaye albarmansu sannan su gane muhimmancin samuwarsu kuma su shirya da ba su kariya a ko'ina dare da rana. Ali ibn Abi Talib ya yi magana wadda da ita zan fara Allah masa rahama cewa kafa min ilmi sharafan an yaddahihi man la yuhsinu ya yi shi ilimi ɗaukaka ya yi shi ilimi matsayi an yaddahihi man la yuhsinu wanda bai iya shi ba wanda baya kyautata shi wanda ba shi da shi ya rinka da'awar shi ne shi ne mutum bai da wannan sifa amma yana so a danganta shi zuwa ga wannan sifa kuma wayafrahu idan nusiba ilayhi ya yi shi ilimi ɗaukaka idan kuna surutu duk duniya ne ake ɗauka wani abu ku daina yin surutu kuma ni ban ga wanda ya zina kudu duk kudu ta yawa na anan ba ana ɗauka sunna tv afirka tv ko ina ana kallon mu ingila amerika sar ku ta ƙauyenci saboda idan ka zo kana wa'azi yanzu mai kallo in ya zo ba ni zai kalla ba su zai kalla sai ce ga wasu nan waɗanda ba san muhimmancin ilimi ba ko mutum ya tsaya ko ya daina surutu kowai sayan agaji masu ƙarfi su ɗauke shi da kan gani sun ɗauke mu wuta ma gaba ɗaya wallahi bismillahir rahmanir rahim ali bin abi talib yake cewa ya ishi ilimi wanda ba shi da shi in aka danganta shi zuwa gare shi sai ji dadi bai da shi ba amma aka ce shi mai shi ne sai ji dadi kamar ya ka samu kasurgumin jahili ka ganci ka ce sheikh sai ce na'am amma ba bai da ilimi amma da za ka samu kasurgumin jahili yana tafiya ka ce jahili ba zai jiyo ba in ka zo ka ce kai jahili da kai nake to sai dai alaba to wannan kadai ya isa ilimi falala hatta wanda yake jahili bai so a ce mai jahili Allah sa kuna ganewa yace kuma wa kafa bil jahli zamman an yatabarra minhu man huwa fihi ya ishi ilimi a ya ishi jahilci abun zargi wanda yana cikin jahilci amma kullum yake kokarin barrantar da kansa ce shi ba jahili ba ne ba wani a duniya wanda za a ce jahili ne ya da rinka kiransa jahili da ka yan uwana duk wanda yake son ɗaukaka a rayuwa duk wanda yake son ci gaba a rayuwa duniyarsa da lahirarsa to kada ya yadda ya siffanta da siffa ta jahilci kar ya yadda bai je makaranta ba kowace makaranta da kuka sani in dai karatu ake yi to ku je ku nemo ilimi Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya masa rahama ya ce su mutane ma suna neman ilimin alheri ma ni har na sharri ma ina nema kana an-nasu yas'aluna sallallahu alaihi wasallam an al-khairi wa kuntu as'aluhu an ash-sharri makhafata an aqa'a fihi mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan al-khairi amma ni ina tambayar su akan sharri dan in gane meye sharri na karfada shi sharri dan ka zama bai kama wannan al'umma ba wallahi mu je mu yi karatu kuma mu nemi ilimin nan duka biyu na zamani da na addini ko na addini da na zamani kar wani ya tashi tutar babu ba wancan ba wannan kar wani ya kuskura ya bar ƴaƴansa su tashi akan jahilci ku ba wa ƴaƴanku ilimi wallahi shi yafi ku tara musu biliyoyin kuɗi al-ilmu yabqa wal-malu yafna malamai suka ce ilimi shine ke wanzuwa ya tabbata ya dawwama amma dukiya karewa take yanzu akwai mutanen da sun tara kuɗi na fitar hankali da kadarori na fitar hankali amma wallahi ƴan shekaru kaɗan an manta da su amma akwai wanda suka mutu ba su da kuɗi ba su bar komai ba yau shekaru barkace ɗaruruka wajen dubu amma wallahi ba a manta sunansu ba saboda shi ilimi wanzuwa yake baya karewa sannan ma'abucinsa ɗaukaka yake samu dare da rana dubu ibn taymiya ka je karab ka tafka bincika a tarihi me ya mutu ya bari na gado za ka sha wahala kafin ka samu dubu imam al-bukhari je ka karab ka tafka bincika me ya mutu ya bari na gado ba a rubuta me ya bari ma na gado dubu imam malik dubu imam shafi'i dubu imam ahmad duba imamu abu hanifa duba 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 haula'i humul ulama wannan sune malamai amma ku bincika gidaje nawa suka bari kadarori nawa suka bari kudi nawa suka bari dabbobi nawa suka bari zai wahala ku samu ba a ce ba su bar komai ba amma an gaya muku abin sai kun zubar da hawaye abin da suka bari duba mai kowa mai komai manzon Allah Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaje ka tambaya babu tarikatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin da ke magana akan abin da annabi ya bari sai a ce maka ya bar alfadari ya bar wata gona a fadar ya bar rigar yaki shikenan a matsayin sa number 1 din duniya gaba daya bai bar ba komai ba bai bar kudin da za a zo a yi ta jayayya da kaza ba nana Fatima yarsa ta zo wurin sai na abokan tana ce a ba ta abin da baban ta ya bari ya ce to me baban na ke bari in ma ya bari ya ce inna mashar anbiya mutaren annabawa la nuratu ba a gadar mu ma tarakna hu sadaqa duk abin da muka mutu muka bari a matsayin sadaka ne amma menene annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam والناس اليوم يموتون في جمع المال amma yau mutane mutuwa suke tsara dukiya ka hada can ka taro nan ka nemi halal ka nemi haram da kudin zalunci da kudin cuta da kudin cin amana da kudin yaudara mutane ba sa tsoron Allah kudin haram yi ta jittawa a gaban su suna ci su yi timbi su dinka riguna su hau motoci su hauri jajayen mata su tara kadarori ko mutum ya zo ciwon kafa ya kashe shi ya tashi ya bar wannan dukiya wa ƴaƴansa su gada su yi abin da suka ga dama wallahi alazimu a irin wannan lokaci mutum ya zo ya fadi ya mutu ya bar musu wannan dukiya ta halal ko ta haram wallahi wata ɗaya biyu ƴaƴanka sun manta da kai saboda ka bar musu daula ziyarar ka gaishe ka kabari wallahi ba sa zuwa ku bincika ku ji da yawa yau daga cikin ƴaƴa wallahi iyayensu suna mutuwa manta kabarin suke in ka shekara a kwance ciyawa ta tsoro akan kabarinka in an ce bako ya zo ɗanka ya kai shi kabarinka sai ce na manta kabarin ubana me ya amfani ka tara dukiya baka yi wa Allah aiki ba me za ka yi da shi ka zo ka hada ka tara baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka taimaki ilimi ba baka taimaki masu da'awa ba baka taimaki musuluncinka ba ba abin da kai ka ga mai yawace yawacen naka Allah ya cire maka lafiyar da zaka yi yawon ma Allah ya raba ka da ita ka gama tara dukiyar abinda zaka ci ka ji dandano abinda kowa yake ci ya more kai baka ci da yawa yanzu a cikin mutane da suna da wadatar rubun asiri wallahi nama ma ba sa iya ci mai amfanin dukiyar idan abu ne sai ka zama abin da zaka ci a cikin da zai ce in ka ci ka zafi zai yi wa ka mutu malam duba dadin nama duba dadin kashi wallahi akwai wanda bai sai sa nama a bakin sa ba yau yana ci da ya tafi asibiti amma yana da kuɗi ya kai fanta ba sama barkate to me dadin ka zo ka bani ka mutu a zo ana yi wa matan kamarna na'am kawayensu za su suna murna hajji amina miki murna alhaji ya bar miki kaya su gama kukan munafurci a zo a gama raba gado ta samu tafka-tafkan gidaje da manyan motoci wani kuma ya zo ya shiga zawarci ya shiga ya fita ya aure ta ta zo ta yi guda ai kana kabari tana ayyirrai wallahi ba za ta maka kara ba ta ce yau alhaji na da ya mutu ya bar min dukiya yana kabari kwalliya za ta yi da ado ta yi kunshi ta gyara jiki ta je ta kwanta da wani namiji kana kabari ana dukan ka watakila hannun yin duniya idan abinda na faɗa ba haka ba ne ba wani ya ɗaga hannu ya ce ba haka ba ne yayanka su zo su gaje wallahi tallahi wannan gilas ɗin in ka mutu ba za su bari ba sai sun raba shi wannan wallahi sai wani ya ce shi nake so tulipa ba a bari akwai wanda ya mutu muka je muna haɗa kayan gadon su har biro aka ce a ɗauko biro a ɗauko da silifas da biro da wando gajere da bed da singular da wayo duk gaba ya su kwashe kuma rabawa aka yi aka ba su gidaje kai kana can kana kwance ka shigo duniya baka da komai kuma za ka mutu baka da komai a yayin da ka tara dukiya al'ummarka suna cikin talauci masallaci yau sai da bara yake rayuwa makarantu sun lalace babu asibitoci ba magani a yayin da muke ɗiban kuɗi mu kai ƙasashen turawa muna sayan gidaje muna sayan kadarori amma ba mu tara ba mu yi tanadi wa kiyamar da za mu je mu zauna ba madanci ne a can ba to wanda ya fi kowa riba shi ne wanda ya babban investment a kan taimakon ilimi da taimakon da'awa da taimakon malamai waɗanda suke kira zuwa ga hanyar Allah saboda shi malami fitila ce a cikin al'umma kamar tauraro ne ana neman gane hanya da shiriya da shi idan dallan guda akwai abin tausayi kwarai wanda yake neman kuɗi bai san amfanin kuɗi ba wani ya ɗauka dukiya kadara da zai tara wannan shine sa'ada da jin dadi a'a ai babu abu mai jin dadi irin ka tara kudi ka kashe su akan hanyar Allah na fada a karatu ina maimaita ana ta kukan talauci a Najeriya ba kudi ba kudi wanda bai da kudi dai bai da kudi amma wallahi akwai masu kudi ma da ka je ka ga yadda ake fasa dala ka je ka ga yadda masu shi suke balle naira ake yaga ta har yanzu a Najeriya da kukan talaucin da kuke yi ba ku daina yin kari da dala ba duba tsadar dala dala 100 yanzu 70,000 ne da wani abu dala 100 dai 70,000 da wani abu amma wallahi yage da ake pa 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 ana karyawa mawaki dai ana iya mai karin naira miliyan 50 miliyan 100 a banzan bazara a wakar minti 15 ya cinye kudi yayi gaba ba ku share masallaci ba ko ai ta kasuwa Allah ka raba mu da aikin banza kula ne sabbin ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ga ya musu ya manzo Allah shin za a kwatanta masu ilimi da wanda ba su da ilimi inma yatazakkaru ulul albab yazine ilimi da mara ilimi dudde ne shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida babu abu bautawa da dacewa da cancanta sai shi malaikun Allah ma sun shaida ba wani da ya dace da ya cancanta a masa bauta in ba Allah ba shaidar Allah shaidar malaiku shaidar ahlul ilmi ka duba yadda Allah ya hada shaidar sa da ta malaiku da ta masu ilmi hadisi sananne manzo Allah yana albishir hadisi imam abu darda رضي الله عنه قال لا يبين لي ما سني من كراتو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه دون ديني يبغى تهنيا بزين يبين لي ده كراتو اتشكنتا سي الله يا سوقا مسا هنيا زوا الجنه يزو دكن كو دوكن رونن كو تاري انا كو كبر جيدن كو كبر شاغون كو كبر صناعو اي ني من علمي ده يا كاو كو كون زوا غيا مكو الله يا النبي يا جي annabi yana muku albishir hadisi na bin darda duk wanda yake zuwa makaranta yake zuwa karatu neman ilimi insha Allah Allah sai ya sauƙaƙa masa hanya da zai je har zuwa gidan aljanna manzo Allah ya ce wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi lalle malaiku suna shimfida fuka-fukansu ga mai neman ilimi ga mai neman karatu riban bima yasna'u saboda sun yadda da sun amince da abin da yake duk wanda yake zuwa neman ilimi malaiku suna masa lullube suna masa shimfiɗa suna ba shi kariya saboda sun yadda da abinda yake nema manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay hatta al-hijan fil ma lalle mai ilimi wanda yake karatu mai haskaka mutane hanya komai da ka sani a duniya yana neman masa gafara wallahi hatta kifi a cikin ruwa kifi da yake cikin ruwa yana nemar wa mai ilimi gafara turuwa tana nemar wa mai ilimi gafara tana mai istighfari kamar ba kai kace astaghfirullah to akwai komai a duniya yana maka itace yana maka ruwa yana maka iska tana maka tsafi yana maka kifi yana maka kiyashi yana maka kazan gidanka tana maka wane ne na duniya gaba daya wannan ba a duniya ba wanda ya san wannan falala in ba mai ilimi ba kaji an ce in ka tara dukiya ko ka tara mulki komai yana neman maka gafara to malami in ya tsaya akan hanyar Allah bai rungumi duniya ba bai daidan ilimin neman duniya ba to komai da ka sani yana neman masa gafara albishir ga malami da yake karantar da mutane zuwa ga hanyar Allah hatta al-hijan fil ma'i annabi ya ce wallahi ta kifi a cikin ruwa yana ainihin wato neman wa mai ilimi gafara da Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fadlul ilmi ala al-wajhul alimi ala al-abi fala lam ilmi akan mai bauta kawai hasa akwai mai ilmi akwai mai bauta Allah ba ilmi to dai dai yake da bambancin wato wata da taurari duba hasken wata duba hasken taurari zaka hada wata yafi nesa ba kusa ba to wanda zai je ya bauta Allah babu ilmi da kuma wanda yake yake bauta Allah da ilmi bambancin su kenan tsakanin wata da kuma tauraro manzo Allah ya ce wa innal ulama wa ulama lalle malami shine magajinsa malamin suka ce da a ce yanzu ana kawo annabawa, to da annabawa ne suke ta da'awa, amma yanzu tunda babu annabawa lokacin su ya kure ya wuce, to malamai su ne suka tsaya a kujerar annabawa. Malamai suke ta sharhi suna bayani cewa duk mutumin da ya ci mutuncin malamai a wannan zamani, wanda ya wulakanta malamai a wannan zamani, wanda baya ganin kimar malamai a wannan zamani, wanda yake neman sharri ga malamai a wannan zamani, to da Allah ya kawo annabawa ma a wannan zamani, to yana cikin masu cutar da annabawa. Daga tsare mutuncin malami, shaida ne na cewa da annabi yana nan, kai ma za ka tsare ainihin darajarsa. Musamman malamai irin na wannan zamani wanda suke kare rayuwarsu akan neman ilimi da ilmantarwa, ba a san ba shafanansu, ba a san ba shansu ba, ba a san cinsu ba, ba a san shansu ba, ba a san me suke ba, duk wanda ya shiga harkar karantarwa a ƙasar nan, to kawai daman ya je nemi na kansa, kuma dama haka ake faɗa. Da yawa a ƙasar nan ina so na gaya muku tare da baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa zan iya gaya muku wannan kalma. Billahi al-azimu mun yi bincike da yawa daga cikin malamai akwai waɗanda suka mutu, wallahi an bar gidajen su wulaƙanta, an bar ƴaƴan su wulaƙanta, laifinsu kawai ba su mutu suka bar kuɗi ba. Malami ya mutu a anguwa a mamanta gidan shi, malami ya mutu a nemi ma wa zai auri matarsa ma, saboda an san in an je aure ta ba kuɗi, amma a auri matarsa a rufa wa ƴaƴansa asiri, wa yake yi? Da haka duk wani malami da yake karantarwa zai yi ne iyayensa yana neman aljanna kurum. Idan ya gina ƴaƴansa akan ilimi, to ya samu rufin asiri, bayan ya mutu ba za su tozarta ba. Idan kuma malami ya kuskura, ya yi ta ilmantarwa, ya yi ta ilmantarwa, ya bar ƴaƴansa bai ilmantar da su ba, to ba mamaki ya ga mara kyau bayan ya mutu. Cafani na 200 wallahi ba lallai su yi mama. Yo ai ba ma wannan ba. Ka kwatanta ma ka gani. Tafiya za ka zo ka yi, ko da azumi ko da Ramadana, al'ummar da kake karantar da su da safe da rana da daddare, wallahi sai ka je watan nan guda ka dawo, malamai suna zuwa tafsiri, malamai suna zuwa kaza, wallahi cafanan naira 500 ba lallai ne wani almajirin ka ya kawo ma, ko wani wanda kake jan sallah ya kawo ma ba. Wani ya tafi da'awa an yanke masa wutan nefa, ina almajiran ka? Ba wanda zai masa alfarma. Aiki ne na Allah tsagwaro. Ga kuma wani abu da ake wa malamai a ƙasar nan na rashin mutunci da rashin kimantawa. Yanzu mai kuɗi idan yana so ya rowa, sai ce tab ai malamai su suke da kuɗi. Haka suke faɗa, duk wanda kaga ya gaya maka wannan mugu ne. Baƙin ciki yake maka, kada ma wani ya taimake ka ko kuma ya taimaka maka. Amma in ba haka ba, in ba ƙarya ba, an san masu kamfanoni, an san masu kuɗaɗe, an san masu juya kuɗi. Irin ka fa irin ka ne a al'ummar, wanda ba sa ba da kuɗin ba sa taimakon, duk ƴan uwanka ne irin ka ne masu kuɗin masu mulkin. To yaya aka yi malami ya zama mai kuɗi shi da bai da kamfani? Ya aka yi malami ya zama mai kuɗi da ba a ba shi kwangila? Ya aka yi ya zama mai kuɗi ba a ba shi kaza? Ku gaya mana malami ne mai kuɗi a ƙasar nan da yake da rufin asirin da za a ce shi mai kuɗi ne, waye shi? Ku gaya mun duk gwamnatocin da ake yi da taimakon gwamnatocin da ake, wani malami suka azurta? Amma karuwai nawa aka azurta? Mutanen banza nawa aka azurta? Mawaƙa nawa aka azurta? Amma malamai suna da rufin asiri. Allah ya kare musu darajarsu. Wanda suka kare kimarsu ba za su je gidanka suna roƙo suna bambalanci ba. Malamai da yawa a ƙasar nan sun shahara suna karantar da mutane, amma wallahi tallahi ba su da wata hanya ingantacciya ta samun abin da za su ci su sha, sai sun yi da ƙyar suke samun abin da za su ci su sha, amma sun yi dusu rayuwa haka. To sai mutum in an ce taimaki addini, sai ai malamai su ne masu kuɗi. In wani ya zo zai ba da fi sabilillah a masallaci, sai ya ga babbar rigar limaminsa, sai ce ai wataƙila ya fi ni kuɗi. Alhamdulillahi Allah ya rufa asiri. Muna roƙon Allah a Ka'aba, ya Allah kada ka nuna talaucinmu a wajen mabiyanmu, ya Allah kada ka nuna gajiyawarmu a wajen mabiyanmu, ya Allah kada ka mai da mu hankici a hannun wasu da za su rinka goge fuskarsu da mutuncinmu. Taro yana zuwa masallacinsa, yana gani ana aikin Allah, bare ba da kwabo ba, sai suka sai magana. wani ya mutu malam ya bar iyalansa cikin talauci bayan da za a yi suna neman ya za su rayu suka ce Allah sarki da wani yana raye da ba mu shiga wannan yanayi ba ina yin wannan ne don nuna mana sakacin da wannan al'umma take yi na rashin kulawa da masu ilimi a cikinsu ina yaro karami na sani iyayena muna gani idan irin almajirai suka zo gari irin masu na ilimi din nan suna dan karanta littafi suna neman ilimi sai ga an rike su sai su rinka sa littafi na ilimi dan ahalari dan kawaidi dan ishimawi dan gizya da yawa yawan karatunmu a wurin irin waɗannan malaman muka yi daga ƙarshe idan mutum bai da aure sai ga sun tara kuɗi sun masa aure wallahi akwai malaman da sun samu gindin zama a wasu manyan gidaje kai ka ce yayin gidan ne amma a da a lokacin da ake kula da ilimi yanzu ku ɗalibi zai baro garinsu ya zo neman karatu wani gari wallahi yunwa sai ta kore shi a bar garin dan ba wanda zai bashi abin da zai ci da safe ko da rana kowa ta kanshi yake yi ba mai da ilimi komai ba kuɗi dai ana ba waɗanda ake bayarwa amma waye yake tunanin cewa wannan ɗalibin ilimi ne mai neman karatu ne bari in taimaka masa bari in agaza masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna farallar waɗannan bayin Allah ya nuna kimansu ya nuna darajarsu ya nuna su madaukaka ne dan haka ku mutunta su ku kimanta su sai ce wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir amma annabawa ba su bar gadon zinari ko dirhami ba amma sun bar ilimi ne duk wanda ya dauki ilimi ya dauki babban rabo ne zuwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam akwai malamin da akram kallah wallahi tallahi malan talauci ya same shi littattafan sai yake diba kai kasuwa tsiyar a yanzu a kasan nan akwai da yawa malaman da littattafan research din su shi suke dauka su kai kasuwa su ce manar da shi su sai da littafin su su nemi abin da za su ci saboda me su ba su da hanyar za su samu kuɗi ko wani ya zo ya musu ruwan kuɗi yanzu yan siyasa ba san darajar malami ba sai an zo zabe a lokacin aka san akwai malami a lokacin aka san yana da kima amma za ga za a yi ana mulki ana ta ba waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima ko na ba ana ba su kwangiloli amma shi malami tunda yana da baki ya yi magana ya ce al'umma su ruwa kuma can zai yi ne kyauta ba wani wanda zai tuna da shi ya ce bari ya inganta masa rayuwa akwai laifi ne dan ka taimaki mai da'awa akwai laifi ne dan ka taimaki mai taimakon mutane yanzu duk malamai galiba ina gaya muku ba wanda in ka tambaye shi ba zai gaya maka ba al'ummar da yake tare da ita idan an kori mutum a gidan haya kawai sai zo wajen malamin sai ce malam an kore ne a gidan haya wataƙila shi ma malamin a gidan haya yake wani ma wata ran da ya sito ni ya rena mu hankali zuwa yanzu ya same ni ya zauna ya yi gaisuwa ya ce malam wallahi na fara ginin gidana ban ƙarisa ba dan Allah malam ka ƙarisa mu na ce kaji an ce maka ni ƙarin dan gote ne ko kuwa dan uwansa ne ni na ce inda ka ganna a nan din nan ka tafi ka banna a haka ka ji wa'azina ka ɗauka in za ka ɗauka in ba za ka ɗauka ka kara gaba in kuɗi kake nema tafi kasuwa ai kun rena mana hankali ne in kun tashi neman kuɗi sai ku zo masallaci ina ce irin ka ƴan uwanka ne ba talakawa bane a masallacin ina za a samu kuɗin na ce to ni ma ban gama gina nawa gidan ba ni ma kama kama nake ballanta na in banna hawa in bar iyali na in ƙarasa maka idan mutum matarsa ta yi ku sai ya zo wurin malami ya ce bai da rago idan mutum yana neman aiki sai ya zo wajen malami ya ce bai da rago ai bai da aiki bai san ba kuma su ƴan siyasa suna neman malami ne lokacin da suke neman ƙuri'a amma in suka hau gwamnati ba ka da alfarmar da za ka ce ka tura ga mutum 20 a ɗauke su soja ba ka da alfarmar da za ka ce ga mutum 10 a ɗauke su ɗan sanda ba ka da alfarmar da za a ce ba ka za in wani ya maka mutunci ya kimanta ka can sai ya ce ma malam kana da mutum ɗaya da za ka bani in tura shi ɗan sanda kai kuma kana da mutum 30 ya za ka yi akwai ƙanin matarka akwai yayan matarka akwai wani tsohon ɗalibinka shekara 20 yana maka hidima akwai kaza ga ƴan agaji duk muna da su akwai wanda suka fi cancanta mu tura su a ba su ofa na ɗan sanda da soja da kwastam da immigration sama da waɗannan bayan Allah to amma ba mu da wannan alfarmar ba mu da ita wallahi duk da mun tura amma wallahi malam matar banza karuwa eh tana zaune sai ta tura mutum 200 to wannan shine two situation da malamai suke ci idan malami ya samu abun duniya ko wani ya taimake shi karshen abin da zai yi ya gina masallaci ya gina makaranta daman karshen abin da malami yake gina masallaci makaranta duk kudin sa anan suke karewa shi kenan to amma babu kowa yana zuwa ya je kasuwa ya nemo ya je wannan ya nemo ya je wannan ya nemo amma malami liman da asuba shine da azhar shine da magriba shine da isha'i shine in an zo suna shine in an zo daurin aure shine in an zo sulhu shine in an je kaza shine ya mutu shine in kuna yi in an haife ku shine in kun mutu ma shine amma waye yake tunanin wannan malamin da yake karantar da ni yake ilmantar da ni wace gudunmawa nake ba wa rayuwarsa kowa ya tantance ka bashi taimako amma shi ne karantar da kai bai tantance ba wani ɗalibi malam ya je gidan wani malami sallama assalamu alaikum sallama sai ya ga irin dustbin din nan na zuba shara sai ya ga ƙasusuwan kaza sai ya ce to sai ya ce abokinsa zo mu tafi ya ce me ya faru ce yaudaran ma ake wallahi har wannan ya gaya mana mu guji duniya mu guji duniya mu kama lahira ashe kaji yake ci a gidansa sai a zo ana ce mana abu Allah abu ya ce da Allah tashi mu tafi shi a tunaninsa shi malam ba washe ba Fulatani malami ba zai ci daɗi ba ka yi kuskure ka je ka tambaya imamun nasa'i ai kaji ana ce a kharajahun nasa'i ko rawahun nasa'i ko to in ya zo karatu a labirarinsa zakara ɗan zakara ƙosasshe mai kama da wato mai kama da ɗan akuya kun san akwai zakara in ya nuna ya girma yana zama kamar irin ɗan akuya ɗin nan to shi yake yankawa ya ce wa matansa kar a cire ƙashi ku soya shi ku dake shi da ƙashinsa ya yi laushi asalin cin dambun nama kenan ya ce za mu ci nama mai kyau don mu samu fahimta karatu ya rinka zama shi bai da tsoron Allah shi bai da takawa in babu a yi tawakkali in Allah ya kawo a ballaka shi a gowar kuskure a kai amma kullum so kuke ku ga malaman ku a wulakance malami bai da rigar da zai saka nan ba ya zo ya tara duniya ba ne amma za ka so a ce shugaban ka a gan shi cikin ni'ima a zo a gayyace ka wani taro kawai wani tsohon kurtun nan sanda ya ce mana gabara ke bi da Allah saboda baka zo da riga mai kyau ba haka ake yi mutanen kirki su ne suke sha'awa su ga malaman suna cikin ni'ima da yalwa ga bala'in saka ido yaya aka yi kike jin daɗi kowa ya halatta ya ji daɗi a ƙasar nan banda malamin addini yau ba za ku sha wa'azi na gaske saboda ku gyara sai za wallahi duk ba mu zauna ba don kar ma wani ya mana wulakanci za a yi karatun za a yi wa'azin za a karantar kuma an zo neman sana'ar kuma muna gaba yanzu da yawa daga cikin ku na wallahi na fi ku ƙoƙarin neman na kaina Allah don ni yanzu ina da zabjegiyar gona yanzu haka da na yi juyi na ji hadiri hayya hayya ce to Allah tsare mana shinkafar mu ne ƙwarai kuwa ina aikin albashi a wata in jira a biya ni duk da yanzu sun rike mana kuɗi sun kisa biya mu wajen wata shida Allah ka kwatar mana hakkinmu ya za ka ce ba mu aiki a karba kallon malamin jami'a ya kullum yana cikin aiki ai research da bincike da karatu da muke a gida kana zamanin karantarwa jami'a wasa ne ai ba abu ci ai aiki da kullum muna cikin aiki ai ba zan ce dan ni malami ne ina karantarwa ina da awan zauna ina jiran ta annabi ba karan wani ya yi dauki gaskanci da wulakanci ko ka bani kudin umra ko ba ka bani ba sai in lalle kudina in ji in kai kaina kuma mu haɗu a wajen tsawafi in man gare ka kama idan kana tare da ni ka faɗa in ba ka tare da ni in na zo ka faɗi naka mu buga da kai kai ba bari in kawo mana maganar Sheikh Salman Al-Auda yace innal ummata yajibu an ta'tabira anna al-ulama'a shar'iyyina hum lubwa lalle al'umma wajibi ne su sani cewa malamai na shari'a malamai na musulunci su ne ruhiyarsu, su ne rayuwarsu. Wannan wajibi ne su san wannan. Wa ruhuha, Salman al-Auza ya ce ku sani malamai su ne ranku. Wa qiyadatuha, al'umma wajibi ne ta sani malamai su ne jagorori. Ya ce bai kuno zalika, hakan yana kasancewa bi ta'zimil ulama. Yaya za a tabbatar da wannan? Sai an girmama malamai, wa taqdirihim, sai an kaddara su, an maida su masu matsayi a cikin al'umma. Wa man'in naili minhum, kuma a hana a jinka sukar malamai da cin mutuncin malamai. Wa man'il i'tida'i alaihim, da hana yi musu ta'addanci. Aw zulmihim, da hana zaluntar malamai. Aw tanaqqusa min haqqihim, da hana tauye haƙƙinsu, rage musu mutunci. Wa hifdhi makanatihim, da tsare ainihin makana da matsayi. Wa qadrihim, da ƙaddaran su malamai, ma'ana matsayinsu da darajarsu. Yace kuma yana sanar da duniya, wa an ya'lama, aw ya'rifa al-qariba wal-ba'id, annana nahtarimu al-ulama, dole ne na kusa da na nesa ya sani cewa mu muna fa girmama malamai. Wannan shine yaran da ya kamata mutum musulmi ya sani dangane da malami. Amma yau in kun ga yadda duniyar nan take tafiya, musamman a kasashenmu, Allah Allah ake yi wani malami yayi wani abu na kuskure, ko yayi wani subutar baka, sai a ga ya za a ci mutuncinsa. Malami ne a ƙasar nan wani zai fito kaskantacce, tozartacce, wulakantacce, ƙarami, saqit, ya fito Facebook ya ɗauki hotonsa ya kira malami ya zazzage shi ya ci mutuncinsa, kuma da wahala a samu wani almajirin sai fito ya kare shi. Sai dai a ta bugo maka, malam ka ga kuraddin da aka maka, ka ga zagin da wani ya maka kuwa, to kai ne amfaninka. Yanzu malami shi ne zai taho shi ga kowane kare. Al'umma ba ta san darajar malaminta ba. Idan kuka bari malaman ku ba su da kima a hannun wulakantattu, za a ci mutuncinsu a wulakanta su, ba wanda zai ba su kariya ya taimake su. To nan ga wallahi sai an zo an hana a faɗi gaskiyar. Kuma wata hanya ce da ake bi na zubar da darajar masu daraja. In kun lura da series ɗin abubuwan da suke tafiya, an zubar da mutuncin shugabanni. Karamin mutum zai shiga gidan rediyo ya kira shugaba ya tsine mai albarka ya zage shi. A ƙasar nan shugabanka mai soja, mai dan sanda, mai biyan albashi, mai kaza mai kaza, amma wallahi sai a biya wani karami sai ya je gidan rediyo ya zage shi, kuma ya kwana lafiya. An saba common ne, normal ne, har bidiyo ake ana zage shugabanni ana tsine musu albarka, kuma ba abin da zai samu mutum. Sai ƙasa irin ta Najeriya, sarakuna da suna da kima da daraja a idan al'umma, saboda suna tare da mutane, su ma an bi wata hanya ana tozarta su, ana wulakanta su, an maida su ƙasa. Ƙaramin mai mulki da bai kai ya kawo sai wulakanta sarki. Chairman na local government a constitution ya fi sarki na yanka daraja. Wata hikima ne don a isqat fadlu zawul fadl, a zubar da mutuncin masu mutunci, wanda waɗannan su ne jagororin al'umma, su ne suke cikin al'umma, gidajensu a tsakiyar al'umma yake, masallatansu a tsakiyar al'umma yake. Sai aka cire darajarsu, aka cire kimarsu. Malaman jami'a mutane ne masu daraja, masu kima da matsayi ƙwarai da gaske a duk duniya. Duk inda malami yake a jami'a, to babban mutum ne. Amma yanzu tafiya tana tafiya ta kai ga su ma ana ƙoƙarin a zubar da mutuncinsu, a zubar da kimarsu. Idan ya zama masu ilimi, masu rike da ilimi, masu ba da digiri, masu ba da masters, masu ba da PhD, masu ba da professorship, masu ba da kaza, sai al'ummar ta waye gari ba ta ganin kimarsu da darajarsu. Wani ne ce ga dala mutanen banza makaryata, a hankali a hankali an yi isqadin falalarsu. To wannan yana nuna al'ummar ba ta girmama masu ilimi da masu gina ilimi a ciki. Sauran malaman addini, limamai, na masallaci da masu dawa yanzu su ne akan gaba, su ne ake neman ya za a zubar da mutuncinsu. Bari ga muku abin da ake a kasan nan, ku yi hakuri. Ina kira ga malaman addini, ina kira ga limamai, wallahi masu ilimi su tsare mutuncinsu, kada su bari a yi amfani da su a zuman masu rikimarsu, musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa. An yaudaru wani, zo ka taimaka mana, zo mu tafi. Aka je da shi aka hada ana fojirin zaɓe, ashe akwai waya suna ɗaukan hoto bai sani ba. Liman ko malami da rawani yana ɗanɗala hannunsa, yana dangwalan tawada, yana dangwale, yana dangwalawa, ana ta ɗauka yana dangwalawa. Me ya kai ka wannan ba harkar ka bace? Kar mutum ya je shiga cikin wannan kasancin, ko nawa za su baka? Wallahi ba za su yi maka maganin talauci ba, kuma ba a yi musu adalci ba idan aka shigar da su wannan kazantacciyar harkar. Kuɗi kuɗi ba sa iya biya wa ɗan adam buƙatarsa ɗari bisa ɗari ba. So kada mutum ya shiga wannan, ko a zo a je a zulma mutum, a sa shi ya wani abu, a yi hira da shi, ana neman wata kalma da zai faɗa kuma a yi amfani da ita a ci mutuncinsa, duk ana wannan. Ga mata da ake bunkawa malamai, sai a shirya a samu mata, sai yarinya ta kira ka ce wallahi malam ba na iya bacci sai na ga hotonka. Ki je idan ciwon bacci ne ma ya kama ki, ki je ki karanta muna nan yanda muke daram da kan ba mamaki ziga ta akai da wannan WhatsApp din. Sai a tura yarinya ta dauki hotonta ta turo maka kuna hira, ko ta kira ka video call tana wani abu recording take yi, tana kiyayewa saboda matsiyata sun ba ta aiki, sun ba ta kuɗi, ana so a zubar da mutuncinka, dole sai mun kula da wannan. Ko sai ta turo maka maganganu na fitina. Ka sani cewa kai wakilin Allah ne, kuma wakilin al'umma ne, darajarka tana da kima a cikin al'ummarka. In kai wasa mace, wallahi sai ta halakar da kai, za su gama sa ta aikin ta, gama tara data ɗinta, shikenan sai abin kashi. Saboda me so ake kawai yau a yi bayani a duniya, wani da kuke sauraron su bai da mutunci, makaryaci ne, wulaƙantacce ne, in an jefar da kai an gama da kai, yayin ka ya gare. Ku taimaki malaman ku kar a zubar da mutuncinsu, musamman harkar mata da kuma harkar kuɗi. Idan sun yi sun yi sun yi ba su samu dama ba kuma, to kokari za a yi kuma a nemi rayuwarka. Ya za a yi a raba ka da rayuwar? To shi kuma wani abin da muke faɗa, dama haka sunan rayuwa take. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum ko wa man takanu. Allah ya ce nawa ne cikin annabawa da manzanni masu da'awa da aka yi ta kashe su? An kashe annabi Zakariya, yanka rago aka yi mai. Ka san da ake yanka rago? Wallahi haka aka kwantar da shi, aka danna masa wuƙa aka yanka shi. Annabi Yahya haka aka yi masa, aka yanka shi tilas. Nawa aka kashe? Manzo Allah ma an yi neman a kashe shi, amma Allah ya saukar da wallahu yasimuka minan nas. Allah shi yayi alƙawarin zai kare ka. Malaman tafsiri suka ce daga cikin ma'anar wallahu yasimuka minan nas, zai baka kariya, duk abin da za a buga za su iya cutar da kai amma ba za su iya kashe ka ba. Amma sauran annabawa wasu an yanka, wasu an kashe, wasu an yi kaza. To haka rayuwar take, daman al'uzama'u yukshalun, manyan mutane masu daraja da matsayi a cikin al'umma ai kashe su ake, sai wanda Allah ya kaddara yana da dogon nisan kwana shine zai rayu. To ba baƙon abu bane dan kai kokarin ka kashe wani, in ka kashe shi sai Allah ya tada dubu dubu dubun dubatarsa wanda zai ci gaba da yin wannan aikin, dan addinin da yake yi din na Allah ne, ba na kowa bane ba. Dan haka ya goyon wana, ku tsare darajar malamai, ku kuma tsare kimarsu da matsayinsu. Imam al-Ajurri ya yi magana a cikin akhlaqul ulama, littafi ne mai suna akhlaqul ulama, ya ce fa inna Allah azza wa jalla, lalle Allah mai girma da ɗaukaka, wata qaddasat asma'uhu, sunan nakinsa sun tsarkaka, tabaraka wa ta'ala, ya ce ya zaba a cikin halittarsa, ikhtassa min khalqihi man ahabba, ya zaba a cikin al'ummarsa wanda yake so, sai shiryar da su zuwa ga imani. Fahadahum lil iman, sai kuma sauran cikin mu'mini sai ya dada zaba a cikin mu'mini ma wanda ya so,
يرسو فتفضل عليهم يباس قللا فعلمهم الكتاب والحكمة يوارسو يقويا مس القرآن يقويا مس السنة وفكههم في الدين يباس فإنتر الدين دان سكران تد متعني وعلمهم التأويل يقويا دسو فسرا وفضلهم على سائر المؤمنين يبيبي تاسو أكن صورا مؤمنين قبادية وذلك في كل زمان وأوان إمام الأجرية وأن ينفروا كون زمني كون لوكتي سي الله يذهب وسمع لميديك سنسو يباس إلمي سنة كرن تد متعني يتي رفعهم بالعلم وزينهم بالعلم يا دوك كدرجة سو ده إلمي سنة يمس كل يد حقولي ده جوريا ما لميكينا يتي دسوني أكي غاني حلال ده حرام بهم يعرف الحلال من الحرام دسوني أكي غاني بمبنش حلال ده حرام دون دي غاني بمبنش سكان حلال ده حرام ده ما نميني سيد ما نميني وعزي يغاني بهمبنش كو بمبنش سكان حلال ده حرام daga malami ne ake gane al-haqq min al-batil kariya daga gaskiya ko gaskiya daga kariya daga malami ne ake gane ad-darr min an-nafi' abinda yake cutarwa da abinda yake amfanarwa daga malami ne ake gane al-hasan min al-qabih mai kyau da kuma mummuna daga malami ne ake gane kariya da gaskiya yace falalarsa in ina bayani mai muhimmanci a daina nuna mun lokaci a bari sai na zo gaba wato ina mamaki ana fadan abu mai amfani malam gata fa nake mana gaba daya na ka bari na karisa wannan kayan naka ne malam ka bari in loda musu in na gama sai ka tsaye da ni mu anan ni wallahi yanda nake ji anan na rantsa da Allah da Dr. Mansur zai yadda a kawo mana wani lemo mu sha wanda yake mai da mutum kamar doki wallahi sai mu kwana duk wanda yake jin bacci ya tashi ya tafi to amma bai zai yadda ba yace da malamai ne ake gane wannan yace to falalarsu tana da girma rashinsu masiba ne yace warasatul anbiya sune magada annabawa sune farin rai na waliyan Allah qurratu ainul awliya yace alhitanu fil bihari lahum tastaghfir kibaye a cikin ruwa suna musu istighfari wal malaikatu bi ajniha lahum takhdau malaiku da fukafukansu suke kankan da kai gawa ga malamai falalan malamai tana da yawa a cikin al'umma da karshe saboda gurewan lokaci malamai bayan annabawa a ran tashin kiyama in annabawa suke ceto to malamai ne zan zo su yi ceto wal ulama fi alqiyamati ba'da al-anbiya tashba'u daka fa'rifu lahum qadrahum kusan falalarsu kusan kimarsu ku taimaki ƴaƴanku su yi ilimi dan su zama jagororin gobe ku tsare darajarsu ku tsare kimarsu duk wanda aka ci mutuncinsa ko bai yi magana ba to a samu masu kare shi da kare da'awarsa mutuwar malami ai kashe da'awarsa ne idan aka ci mutuncin masu mutuncin da kuka yadda da su kun ga yanda Allah ya kimanta malamai ya ba su daraja ake sauraron su to majiya Allah kuma suna nan suna kokarin yaya za su zubar da mutuncin masu mutunci isqatu ash-shakhsiyat al-bariza azubar da mutuncin masu mutunci da kimansu ta hanyar keta alfarmansu sai a wayi gari ba wanda zai zo ya ce muku ga halal ga haram da yayi magana za ku ce mutumin banza ne da yayi magana za ku ce ai kaza kaza kamar yanda ake sawa wasu ra'ayi na bata malamai masu da'awa zuwa ga hanyar Allah yau me za a yi da wannan malaman duniya ce a gaban su kaza kaza to kai ba duniya a gaban ka wani yake wai malaman zamani malaman zamani sun hadu da almajiran zamani ba shikenan ba sai a tafi daidai kowa yana yin abin da yake yi ka daga masa kafa ka gane shi amma malamin ka na addini mai karantar da al'umma ruhinka baka tunanin su in ka kwanta bacci ya Allah zai kare maka darajar sa ya Allah zai kare maka kimar sa wallahi akwai malaman da in suka bar duniya suka mutu ina ga muku wallahi alazim ko Allah ya tayar da wasu basu kai su ba kuma wannan shine sunnar rayuwa akwai maganganu masu tarin yawa amma babban sakon shine wajibi ne al'umma su san da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma sarakuna ku san da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma. An yi rayuwar da babu wani gida na sarki na sarauta a ƙasar nan, a iya sanin mu a arewa face akwai malamai a fadar wanda su ne suke ba wa sarakuna shawara. Shin akwai wannan falalar yanzu? Shin akwai wannan darajar yanzu? Shin yanzu fadojinmu da wurarenmu na sarakunanmu, shin akwai wannan? Muna fatan a dada inganta darajar malamai a fada waɗanda za su rinƙa ba da shawarwari. Hukumomi na gwamnati, kuna ɗaukan advisors, kuna ɗaukan SA, wai sai a ɗauki mai ba wa wani ma'aikaci ko gwamna ko shugaban ƙasa shawara akan harkar addini, sai kaga kuma kasuwancin jahili ne. A ya kamata ka ɗauko mai ilimi ya baka shawara, ya rinka gaya ma me addini yake da bukata, ya zama yana da alaka da malaman wanda za su gaya masa ga abin da yake faruwa. To amma sai a zo a zabi waye zai ba wa shugaban kasa shawara ko gwamna shawara ko sanata shawara ko wani shugaba shawara akan abin da ya shafi harkar addini. Kawai sai a duba siyasa, waye wa jam'iyya hidima, kawai sai a ja ko jahili wanda bai san komai ba sai a ce shine zai ba shawara akan addini. Kuma kun san ba ku yi daidai ba. Ina fatan Allah ya tsare darajar malamai, Allah ya tsare mana kimar su, Allah ya yafe mana. Na sha farmaki wallahi nan da naga ana zaune na dauka za su taimaka mu, ashe takardu ne mallan ake tarbutowa. Allah ya tsayar da mu akan daidai, Allah ya mana albarka, Allah ya ba mu dacewa. Ga dan uwana Dr. Mansur Isa Yalwa, abinda na bari ban fada ba insha Allah ta'ala na san zai fada. Bari mu dakata a nan. Ina dauka jarumai ne ku rabu ya tsaya zuwa karfe 2 ashe ba za ku iya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ الدكتور الإمام أبو عاطف عبد الله بن عثمان الله يتعكى مكان الخير دولنا النسيحة بما تقر مهمة شكما بما تقر رادا dangane da daraja da kimar malamai. Hakika malamai ababen darajawa ne, hakika malamai ababen kimantawa ne. Duk wanda Allah ya kimanta shi dole a kimanta shi, duk wanda Allah ya nuna darajarsa dole a darajanta shi. Babu wani da yake da daraja a cikin al'umman nan bayan annabinta sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma a dukkan al'ummomi na duniya bayan annabawansu sai malamai. Wannan dalilin ne ma ya sa Allah ya hada su a cikin shaidar annabawa, da su da annabawa duk suna tafiya tare ne. Shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bai ce wal mala'ikatu wan nabiyuna wa ulul ilmi ba, sai Allah ya hada annabawa da malamai duka a wuri ɗaya ce ulul ilmi, li'anna al anbiya ahum ulul ilmi, saboda su kansu annabawa ma malamai ne, malamai kuma magadansu ne. Yana daga cikin darajar da Allah ya wa malamai wanda Allah madaukakin sarki ya nuna mana shine cewa su ne shugabanni da duk lokacin da wata al'umma take da wata matsala to dole a koma zuwa gare su wajen neman mafita akan wannan al'amarin. Kuma su ne shugabanni da suke aiki kafada da kafada tsakanin waɗanda suke jagorancin al'amura na duniya da su da suke jagorancin al'amura na sanin addini, a yi aiki tare saboda a gina gangan jiki a kuma gina ruhi. A sanadiyar haka ne Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Al-Imam Malik ibn Anas ya ce ulul amri hum al-umara wal-ulama, su ne da shugabanni masu riƙe da madafun iko na al'amura na siyasa da jagoranci, da kuma malamai masu riƙe da madafun iko na jagorancin mutane akan addini. Saboda haka wajibi ne kowace al'umma ta girmama malamai kamar yadda take girmama shugabanni take kimanta su. Me ma'anar girmamawa? Su ne abubuwan da malam yayi ta faɗa. Ya kamata dukkan waɗansu privileges da ake ba wa shugabanni da suke gina gangan jikin mutane, suke kula da tsaron mutane na lafiya da dukiyoyinsu, abubuwan da ake ba su na girmamawa, abubuwan da ake ba su na tsaro a ƙasa, abubuwan da ake ba su na gwamnati ta ɗauki nauyin abubuwansu da alawansu haka ya kamata a rinka bawa malaman addini saboda tare suke jagoranci al-umara wal ulama. Sannan yana daga cikin matsayin da Allah ya bawa malamai shine Allah madaukakin sarki ya ce idan al'amura sun rikice a ƙasa su ake nema domin su faɗi yaya za a yi. Allah bai ce idan al'amura sun rikice a koma kan irin waɗancan shugabannin ba domin a hannunsu al'amuran suka rikice, to ba mai iya warware shi sai malamai. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alima alladhina yastanbitunahu minhum. Malamai suka ce anan ulul amri ana nufi malamai ne kadai, don Allah ya ce la'alimahu, ba ana magana akan masu shugabanci na siyasa ba. Don haka idan al'amura suka rikice a ƙasa, suka rikice wa 'yan siyasa, suka rikice wa wato administrators, suka rikice wa ɓangaren executive da legislature da ɓangaren judiciary, aka rasa ya za a yi a ga a magance matsala, to a nemi malamai su ba da shawara. Allah ya ce su za su san abinda za a faɗa domin ya kawo yadda za a cire wa mutane kitse a wuta. Yana daga cikin darajar malamai da Allah madaukakin sarki ya nuna ba ma dan adam ba, ko daga cikin karnuka ne in yana da ilimi darajarsa ta fi ta sauran karnuka. Allah ya ce mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Allah ya ce ko da karnuka ne waɗanda kuka koyar musu abinda Allah ya koya muku na ilimin farauta, to suna da daraja sama da sauran karnuka ballantana a cikin mutane. Yana daga cikin darajar malamai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sune wakilan annabawa a bayan kasa, wal ulama warathatul anbiya. Malamai sune magadan annabawa tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu wanda yake hawa kan kujeransa sai malamai, shi yasa dukkan waɗanda suka biyo bayansa a matsayin khalifofi sun bi bayansa ne saboda yawan darajar ilimin su. Shi yasa Abubakar kana a'laman nas, shi yafi kowa ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa shi ya fara hawa kujeransa. Daga shi sai Umar, daga shi sai Usman, daga shi sai Ali, kuma haka ne ake so ya ci gaba har zuwa ƙarshen duniya. Wanda yafi kowa cancantar ya shugabanci mutane shine wanda yafi kowa sanin, wanda yafi kowa daga cikin su sanin Allah da kuma sanin duniya. Saboda haka lallai darajar malamai da kimar su Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ita, kuma wajibi ne a matsayin mu na al'ummar ilimi, saboda mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta ilimi, ba abin da ya daga mu sama da ilimi. Shi yasa farkon wahayin da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ilimi ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramu alladhi 'allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam. Allah ya ce kai karatu, kuma kai karatu da sunan ubangijinka. Wannan karatu ya hada da dukkan bangarori na ilimi, ilimi na addini da ilimi na rayuwa, duka shine darajar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don Allah ya ce allama al-insana ma lam ya'lam, duk abinda dan adam bai sani ba wanda Allah ya sanshe shi, wanda yana daga cikin falalar Allah da Allah ya wa wannan al'umma. Shi yasa kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafi kowace al'umma a baya albarka saboda yawan ilimin ta. Su waɗanda suke baya ba su fi mu ilimi ba, amma sun fi mu ƙarfi, kuma sun fi mu yawa, kuma sun fi mu arziki. Kallazina min qablikum kanu aktsara minkum wa ashadda quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Amma mu kuma Allah ya sa mun fi su, shi yasa abinda Allah ya bawa zaka samu mutane a da sai an tara mutum dubu su zauna su iya fayyace shi ko su haddace shi. Yanzu zaka samu akan hannunka kana da abin da kake rike da shi wanda yake da wato giga biyar, wanda zai iya haddace dukkan abinda zaka iya cewa manya-manyan malamai suka haddace a cikin kokwalwarsu. Wannan duk albarkar al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, da ba sai kokwalwarsu kadai zaka iya haddace musu abubuwa ba. Wannan duk yana daga cikin ilimi da Allah ya bamu da falala. Don haka wajibi ne mu girmama kanmu saboda Allah madaukakin sarki ya girmama mu. Ina ce kanmu, ina nufi mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma babu hanyar da zamu girmama kanmu kamar mu nemi ilimi. Kuma ilimin nan Allah ya yassare mana shi, ya yassare mana hanyar sa tun daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimi yake ƙara sauki har ya zuwa yanzu, kullum ƙara sauki yake. A bayan sa an yi lokacin da duk da akwai ilimin, amma zaka samu malami daya
zai haddaso hadisi daya amma ta yiwuwa mutum daya zai samu ya karantar, wani ma bai samu ya karantar ba zai mutu, saboda zai yi yayin tafiya ta shekara guda kafin ya je koyo hadisi daya, amma ta yiwu kafin ya dawo garin su ya karantar ya mutu. Amma mu a yanzu mallam yana zaune a nan zai karanta hadisi guda daya amma mutum dubu nawa ne suke bin sa. Allah ya kara yalwa ta hanyar da ilimi zai yi sauki, kuma yadda ilimi zai samu wato ya shiga cikin kowane lungu da sako. Saboda wannan al'umma ce wadda zamu nuna darajar ta ta hanyar ilimi, zamu nuna kuma daukakar ta ta hanyar bincike akan bangarori na addini da kuma bangarori na rayuwa. Wannan shine abu na farko da yake da muhimmanci cikin abin da malam ya gaya mana, kuma yayi bayani mai zurfi akan wannan da darajar da malamai suke da ita. Sai bangare na biyu shine inda ya ja mana hankali akan abin da ya shafi wato taimako da tallafi da bayar da uzuri wa malamai duka a da guda daya. Babu abin da malamai za su iya yi idan ba su samu taimako da tallafi ba. Shi yasa annabawan Allah sai Allah ce ku taimake su, li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzibuhu, ku taimake shi kenan. Shi yasa Allah ce fallabina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nuran ladhi unzila ma'ahu. To atto malaman da suka zama magadanta dole su kuma a taimake su. Idan dai kana so da'awar musulunci da kuma a ci gaba da jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ubangijinsa kuma ya ce, dole ne sai an taimaki hanyar da malamai suke fadan ya ce din. Kuma kowa ya sani cewa harka ta addini a kowane zamani bata taba tafiya ba tare da amfani da dukiya ba, ba wai dukiya wanda za a dauka a ba malami ba. Kamar yadda malam yake fada, ba wani malami da zai ce ya dogara da karatunsa shi zai ci da shi, ba wani malamin da zai ce yana jira mutanen da suke sauraron sa su zo su sai masa abincin gidansa, su zo su biya masa bilin gidansa. Amma ku taimaki ita da awar malamin shi na sai zai karantar, amma ku kuma ku taimaki yadda wa'azin da da'awar za ta tafi ko ina. Malami yana da bukatar ya ciyar da iyalinsa, kuma yana da bukatar littafin da zai saya wanda zai yi aiki da shi ya yi bincike. Malami yana da bukatar wato abubuwa na kayan na'urori na zamani yadda karatunsa zai tafi, ta yaya zai dauki kudin da zai sai abincin iyalansa ne kuma ya sai irin waɗannan abubuwa, ta yaya za a yi bai samu cikakkun awoyi wanda kuke samu na neman kudi da kasuwanci da sana'a ba, don duniya ce zai yi wannan karatun ba zai yi ba. Baka daga cikin awoyin da kuke amfani da su ku yi noma, awoyin da kuke amfani da su ku je kasuwa, awoyin da kuke amfani da su ku je sana'a, awoyin da kuke amfani da su ku je aikin gwamnati, shi daga cikin irin waɗannan awoyi yake takewa ya zauna ya bata dare ya bata rana ya yi ta bincike. Yana ga muku Allah ya ce, annabi ya ce, zaka ku taimaka mata ta hanyar da ba sai ya ɗauki kuɗinsa kuma ya yi muku aikin da za a karantar da ku addini ba. Wala ba wani malami da yake roƙon wai ka ciyar masa da gidansa, ba wani malamin da yake buƙatar wai sai ka bashi kuɗi ya aurar da ƴaƴansa, amma ka taimaki da awar ka sama masa atmosphere mai kyau ta yadda in ya tashi karantarwa zai zama karantarwarsa ta tafi ko'ina. Sannan kuma galibi kamar yadda yake cewa babu wani malami wallahi in dai har ya fara faɗa ana ji da baya da mutane da suke dependent a ƙarƙashinsa ta yiwu daidai da ko ma sama da yadda waɗansu mutane masu kuɗi suke da shi. Duk wani malami za ka samu marayu daga cikin dangi da ƴan uwansa sun so zo shi za a kaiwa, ta ina zai ciyar da su? Mutane makwabta waɗanda ba sa da abinci gidansa suke sallama, ta ina zai samu ya ba su? Almajiransa suna jira su ma ya ba su bayan ya ci, ta ina zai samu ya ba su? Doka da yawa daga cikin abin da kuke dauka kuke ba malamai wallahi yana tafiya zuwa waɗansu ne ba a gidansa zai samu ya ci ba, ko da ya ci a gidansa abinda waɗansu za su ci ya fi yawa sama da abinda zai ci. So haka dole ne malami a tallafa masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka tallafa masa ta kowane bangare. Allah ya hana shi cin sadaka amma Allah bai hana shi cin kyauta ba, shi yasa kana la yarudul hadiyya, duk wanda ya bashi kyauta zai karba ya ce Allah ya saka da alheri, kuma duk wanda ya kawo masa kyauta zai karba ya ci kuma ya san mamma wadansu. Shi yasa zaka ga a cikin gidansa yana jira ba a kawo ba sai ka ji wani yayi sallama ya kawo masa an ci. Bayana ya tashi a gidansa, hal inda kun min shay, a ɗakin wane ko a gidan wane akwai? Ta ce babu. A kai gidan wane babu?
sai ya fito sai kaga wani daga cikin sahaba ya dace ya rasulullahi ga wannan a dafa a gidanka inda ba don suna taimaka masa da irin wannan ba ta ina ne maganar hadiya din take samun shiga don haka hakika malamai suna da bukatar dole ne taimakon su shine taimakon addini gina su shine gina addini kuma kasashe da yawa waɗanda suka ci gaba a bangaren addini zaka samu ba sa jira malaman su kuma tunda sun dauke wasu al'ummar karantar da mutane da gyara ruhin su to su kuma sun dauke wa malaman damuwar su sun dauke wa malaman hidimomin su sun dauke wa malaman bukatun su sannan abu na ƙarshe shine tambihi shi kuma akan su malamai tunda kuka samu wannan daraja a wurin Allah kuka samu wannan kima a wurin mutane ban ga wani mutum ba wanda a yanzu haka a cikin al'ummar mu wallahi alhamd mutane suke girmama su suke ba su kima kamar malamai daraja da yan siyasa suke da ita akan abin da za su bayar ne a karba amma ta yi suna bayarwa ma in yazo magana za a ce ƙarya yake yi in ma baka ƙarya tashi a radio ba kana ji ƙarya yake a zuciyarka kai dai abin da zai baka shine bai amfani haka kuma sarakuna suna da darajar su amma darajar su bata kai darajar da Allah ya ba wa malamai ba har yanzu wallahi alhamd malamai suke rike da al'umma wajen idan wani abu na tashin hankali sun ce wa mutane su yi hakuri suke iya sauraron su ko mutum ya nemo wata fitinar in ya tabbatar da cewa ba zai iya kashe ta ba malamai za a nemo a gidajen rediyo da kafafen watsa labarai su ce dan Allah malam ku yi wa'azi akan zaman lafiya ku yi wa'azi akan haɗin kai ku yi wa'azi wannan abin shi ya rike al'umma har suka zauna ta yadda in aka fusata su malamai ne ke iya sa musu su ne suka zama shakkun zoma da suke sa al'umma wato suke ɗan rage zafi shi yasa darajar tasu da Allah ya ba su Allah ya sa tana nan kuma dukkan al'umma sun sani cewa duk wata daraja da ɗaukaka da Allah ya ba wa mutum tana iya ƙarewa ko kuma a jira ya mutu a gada in banda na malami duk wani sarki ƴaƴansa suna jira ya a dunkuɗe shi ya faɗi suna kukan ya mutu kuma suna murnar wani zai hau kan kujera haka duk wani mai kuɗi ana tunanin ya mutu amma ana murna za a raba kuɗi amma ba wani malami da za a yi tunani in ya mutu kuma za a raba karatunsa ko za a raba ta yiwu a ɗauki littattafan a sayar amma kan littattafan ba su ne karatun ba karatun suna cikin ƙwaƙwalwarsa kuma in ya tafi ya tafi da shi kenan saboda haka wajibi ne malamai da Allah ya musu wannan kima su kuma su rike darajarsu babban abin da malamai ya zama wajibi a kansu yadda zai sa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da ladansu shine su tabbatar da cewa sun fi kowa jin tsoron Allah sun fi kowa kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce babu waɗansu da yake da rajistar su a wurinsa wanda ya yarda da cewa su suka san shi suke kuma tsoronsa da gaskiya sai malamai innama yakhshallaha min ibadihi alulama Allah ce iyakan masu tsoron Allah tsoron Allah na gaske su ne malamai to wajibi ne akan malamai su tabbatar wa Allah wannan shaidar da ya musu duk malamin da ya saki hanyar Allah bayan Allah ya ce shi ya san Allah kuma yazo bai ji tsoron Allah ba abin da yake umurci da shi shi baya aikatawa to wannan ya zama cikin wanda yafi kowa barna irin wannan ne malaman da Allah maɗaukakin sarki ya bada misali akan su na malamin nan na wasalhum wato wanda Allah ya bada labarin sa a cikin suratul araf watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana minal ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi ilimi bai yi aiki da ilimin ba zai zama wato ya kai matsatsancin kaskanta ta yadda zai zama shedan ma yana bin sa a baya ne saboda haka kar malami ya zubar da girman kimar da Allah ya bashi na cewa Allah ya hada shaidar sa da tasa Allah kuma ya ce shine ya yarda yana jin tsoron sa idan malami aka rasa shi da jin tsoron Allah idan malami aka rasa shi da bin dokokin Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole sai Allah ya kaskantar da shi sama da yadda zai kaskantar da jahili saboda idan malami ya tashi fadowa kasa to sai ya fi jahili sai an gommace bai ma taba yin karatu ba abin da ke jawo mutum wannan rashin tsoron Allah da kuma rusa addini a madadin kan gina shi kamar yadda wato al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace li anna kaseeran minan nasi law idda'a ila Allah fa inna ma yad'u ila nafsi. Akwai da yawa daga cikin malaman da a madadin yayin kira zuwa ga Allah kuma yana kira zuwa ga kansa ne, yana neman gina kansa ne a madadin yayin gina addini. Duk abin da ya faɗa maslahar kansa yake dubawa, ba maslahar addini ba, ba kuma tsoron Allah yake ji ba. Inda za ku zo magana da shi sai ka ji shi aladdul shifa, ya fi kowa iya magana, amma duk wannan ba wai akan ya gina addini ba sai don ya gina kansa. Wannan dole ne malami ya ji tsoron Allah akan wannan, saboda kar ya zo ya ruso bayan ya gina. Sannan abu na biyu shi ne wajibi ne akan malamai su yi ƙana'a, wajibi ne akan malamai wato su zama suna da hankuri da ɗan iya abin da Allah ya ba su. Allah maɗaukakin sarki ko da bai baka kuɗi ba, ko da ba a karya a gidanka ba, ko da baka samu abin suna ba, ko da baka samu abin daurar da ƴarka ba, haƙiƙa kana da darajar da ta fi ta masu wannan abin daraja a wurin Allah. Don haka wannan darajar da Allah ya baka ta fi duk abin da za ka iya gani a wurin wani. Ya kamata malami ya rinƙa jin kansa yana jin cewa shi fa na Allah ne. Don haka duk wani mutum kuma sai dai ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyarsa. Don haka kar malami ya zama zai ƙasƙantar da kansa gaban 'yan siyasa, kar malami ya zama zai ƙasƙantar da kansa gaban masu kuɗi, kar malami ya zama zai ƙasƙantar da kansa gaban waɗansu mutanen da ba za su iya bashi ba ballanta na su hana shi. Shi ya fi kowa karanta cewa mutanen da kake gani a duniya la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. Haka wajibi ne akan malami ya zama yana da qana'a, yana godiya da Allah da iya abin da Allah ya bashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ganshi yafi kowa kyan gani, in ka ganshi yafi kowa godiyar Allah. Ai ba kudi yake da shi ba, ai ba kudi ya bari ba, ai ba abincin da yake ci mai kyau shi yasa shi ya ginu ba, amma qana'a da jin cewa abin da Allah ya bashi ya ishe shi. Shi yasa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyan da yafi kyan kowa, saboda zuciyarsa tana da kyau. Idan zuciya ta yi kyau ta fi muhimmanci sama da kyan gangan ciki. Sannan magana ta ƙarshe ita ce wato wajibi ne akan malamai, musamman a wannan zamani da muke ciki ko a wannan ƙasa, wajibi ne malamai su haɗa kansu, saboda dukkan ƙalubale da malam ya yi magana a kansu daga ɓangaren almajirai, daga ɓangaren 'yan siyasa, daga ɓangaren mutanen gari, daga ɓangaren gwamnati, duka wallahi sun samu ƙofa ne in dai akan malamai ne, saboda rashin haɗin kan malaman. Idan malamai suka haɗa kansu suka ga girman juna, suka ga kimar juna, ba tare da hasada da cin kafar juna ba, a daidai lokacin da malam wane ya faɗi wani abu, in dai gaskiya ce in goyi bayanta ko da ba ni na faɗa ba, saboda a gane cewa gaskiya duka muka abu muke karantarwa. Amma duk lokacin da zama malam wane ya ce wani abu, ni kuma zan zo faɗi kishiyar abun da ya faɗa, saboda ina gani kamar yayin da shi ya gidu ni kuma na rushe ne. Wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu suke samun ƙofa har suke sukan malamai. A daidai lokacin da za ka ga wani ya samu ƙofa ya soki wani malami, ya samu ƙofa ta wurin wani malamin ne ya samu damar da ya haka. Amma idan dukkan malamai suka haɗu ta yadda in an taɓa malami ɗaya kamar an taɓa su gaba ɗaya ne, sun zama gaba ɗayansu sun tsaya maɗauyinki ɗaya, to ba wanda zai iya taɓa su. Sannan kuma ba za a samu ɗan siyasa su rinka mai da su kamar kwallo ba, wannan jam'iyyar ta buga shi ta can, daga baya ɗan wancan jam'iyyar kuma ya bashi ta nan ya buga shi ta can. Idan dai har malamai sun haɗa kansu gaba ɗaya, wallahi ba za a iya musu haka ba. Haɗa kai kuma ba zai yiwu ba, dole sai ya zama an cire hasada, ta yadda dukkan abin da kake so ka gina, idan wani ya riga ka ginawa, ba sai ka ci gaba yi kokari ka kuma ka nemi wani filin kai ma ka fara ginawa. Sannan kuma dole ne sai malamai sun cire kwaɗayi a tsakaninsu, ta yadda ba ta jin kwaɗayin abin da yake hannun wani, sun fi jin kwaɗayin abin da yake wurin Allah. Ma inda kun yanfadu wa ma inda Allahi ba. Sannan dole ne sai malamai sun cire horowa a tsakaninsu, ta yadda ni in ina da shi na fi kowa sanin wato halin da ɗan uwana mai da'awa yake ciki. Don haka ni abin da nake da shi in taimaki ɗan uwana ya fi akan in jira ɗan uwana ya je hannun 'yan siyasa ko ya je hannun masu kuɗi su bashi. Akwai waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya rufa musu asiri, dole ne mu ma ya zama a tsakaninmu mun cire rowa a tsakaninmu, kuma ya zama akwai taimakon juna. Sannan kuma abu na ƙarshe shi ne ya zama dukkanmu mun haɗu akan karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba abin da zai haɗa wannan al'umma a yanzu kamar abin da ya haɗa ta a farko, dama dukkan annabinmu ɗaya ne. To dukkanmu mu haɗu ya zama annabinmu sallallahu alaihi wasallama shi ne jagoranmu, shi ne abin koyinmu, shi ne kuma wato haskenmu ta yanda zai haskaka mu ko mu haskaka al'umma. Allah ubangiji ya sa mu zama masu koyi masu tabbata akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya sa mu zama masu amfani masu amfanarwa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dr. Mansour Isa Elwa.